الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wataala da yabo gare shi da ya saki hada mu a wannan marece na Alhamis 15 ga watan Ramadan kenan. Intasafa ash-shahru, har wata ya zo rabi ko ana gobe za a fara gashi har mun zo rabi. Watan Ramadan na shekara ta 1436 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda kuma shine 2 ga watan 7 a shekara ta 2015 a lissafin miladiyya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, innal ladhina yakfuruna bi ayati Allah, lalle waɗannan da suke kafircewa da ayoyin Allah, ya zama siffarsu ce masu kafircewa ayoyin Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyina, kuma suke kashe annabawa, bi ghairi haqqin, ba tare da wani haƙƙi ba. Akwai wani haƙƙi da za a iya samu ya ba da dama a kashe annabi? Don haka wannan bi ghairi haqqin la mafhuma lahu, kun gane ma'anar la mafhuma lahu, ba a ɗaukar mafhumul mukhalafa daga wannan guri. Karkace kenan, ashe waɗanda suke kashe annabawa bisa haƙƙi ba su da laifi, wannan magana ba ta da kyau, ba haka ake nufi ba. Ma'ana kana ɗauki mafhumul mukhalafa daga wannan magana, wannan baya ma buƙatar a yi tambihi a kansa, ko? Yawwa. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqi, wannan yana tabbatar da cewa duk wanda ya kashe annabi to ya kashe shi ne ba da haƙƙi ba. Yawwa. Wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist, kuma suna kashe waɗanda suke umarni da ayi adalci, minan nasu daga mutane. Wannan ya nuna mana akwai bambanci tsakanin annabawa daga magarin mutane. An faɗi annabawa kisan su daban, a cikin gamagarin mutane kuma waɗanda Allah maɗauki ya zaɓa su ma ya ba su ilimi don su yi wa'azi, su ilmantar, su kira mutane su yi al'amru bil ma'ruf da kuma annahyu anil munkar, to su ma haramun ne a kashe su. Haramun ne a kashe malami saboda kawai ba a san gaskiyar da yake faɗi. To kuma waɗanda suke kashe annabawa siffarsu ce kashe masu wa'azi, mun fahimci abin? Masu kashe annabawa ko su waye? Yahudawa ne, su ne aikinsu dama kashe annabi. In annabi ya zo, bima la tahwa anfusuhum, me suke yi? Fariƙan kazzabu wa fariƙan yaqtulu, halinsu kenan. Da haka duk annabawan da suka zo a cikinsu sun zo fa, ku duba ku gani, musamman su sun zo musu da littafi ba sabo ba, littafin da suka saba, domin galibin annabawan Bani Isra'ila da At-Taura suke zuwa su yi aiki, su ilmantar da mutane cewa ku zo ku bi At-Tauran da aka sauka wa annabi Musa alaihi salatu wasalam tuntuni. To amma duk da haka za su kashe, ku ga irin kokarin da suka yi, su ce za su kashe annabi Isa alaihi salatu wasalam, har suka yi ƙaryar cewa ma sun kashe shi. Su kiristoci na zamanin baya su ma suka yarda cewa Yahudawan sun kashe su. Allah maɗauki ya gaya mana duk ƙarya ne, ba a yi haka ba, ba su kashe shi ba gaba ɗaya. Wannan ya nuna mana ashe halinsu ne dai kashe annabi ɗin. to kuma su din ne har yanzu a cikin su duk wanda zai ce a daina abu kaza marar kyau to shi ma sai a je a kashe shi dan haka kashe annabawa da kashe masu wa'azi da umarni da aikin alheri da hani daga mummunan aiki sifa ce ta yahudawa a cikin musulmi duk wanda ya dauki irin wannan aiki to ya koyi da su ne in gane wannan wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist min an-nas to masu irin wannan yace fabashshirhum bi adhabin alim malami suna cewa an sa fa'un a wannan jawabin ne domin ana kaddara cewa alladhina din da aka ce innal ladina ismu mawsul ne ko na jama'a to amma yufidu sharqan yana bada fa'idar sharadi kamar a ce ne wallahi duk wanda ya kashe annabi duk wanda ya kashe mai wa'azi to kai masa bushara shi yasa fa'un din tazo saboda dama ka'ida ce ta larabci fa'un tana shiga a jawabin sharadi fabashirhum bi'adabin alim da aka kai musu gargadi da azaba azabar kuma mai radadi ulaika su waɗancan dai masu wannan irin aiki mummuna su ne allazina habitat a'maluhum in suna da wani aiki ma da suka yi tsakaninsu da ubangiji to aikin ya ɓaci da kashe annabi an yi ridda duk wanda ya kashe annabi ya bar addinin musulunci kowane annabi ne a wancan ya bar addinin musuluncin wannan zamanin zamaninmu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka abin yake duk wanda ya kashe annabi duk da ke ba wani annabi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi kadai to duk wanda ya kashe shi a hakika ya bar musulunci to mu je mu karanta abin da malam ya ambata mana duk bai karis ba yake cewa ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah a duniya da lahira ayyukansu sun bashi wa ma lahum min nasirin ma'ana nan abinda suka yi suna sa ran zai musu amfani ba zai musu amfani ba la a duniya la a lahira wa ma lahum min nasirin kuma ba su da masu taimaka musu ha'ula'i alladhina akhbara Allahu anhum fi hadhihi al-ayati in ji malam sa'idi waɗannan wanda Allah ya bada labarin su a wannan aya ashaddun nasi jurman su ne mutanen da suka fi kowanne mutane wato suka fi kowa laifi a duniya shine ashaddun nasi jurman jarima aikata jarima ba wanda ya kai su wa ayyu jurmin a'zamu min al-kufri bi ayati Allah wannan kafirci ai wannan laifi ne wannan laifi ne wannan crime ne shine ma'anar da ma jarima wanda laifi ne ya kai girman mutum ya kafirce wa ayoyin Allah Allah ya ce eh ka ce a'a ni ban yadda ba babu laifin da ya kai wannan allati tadullu dalalatan qati'atan ala alhaq alladhi man kafara bihi fa huwa fi ghayati alkufri wal inad duk da dai nan yasa man kafara biha haka yake a gunku biha bihi ya kamata ku karanta larabci yace wa ayyu jurmin wacce jarima ce wanne laifi ne a azamu ya kai girma ma'ana ya fi girma kamar ka ce ai babu laifin da ya kai girma min al-kufri bi ayati Allah da ya kai kafircewa ayoyin Allah girman laifi waɗannan ayoyin Allah allati tadullu waɗanda suke nuni dalalatan qati'atan nuni wanda babu tantama babu kokonto a cikinsa uru-uru me suke nuni zuwa gare shi wannan ayoyi alal haqqi suna nuni zuwa ga gaskiya gaskiyan nan allazi wacce mu a Hausa gaskiya mace ce ko to a Larabci gaskiya namiji ne ko alal haqqi allazi man kafara bihi aw fa huwa fi ghayati alkufri wal inadi ana wannan ayoyin suna nuni zuwa ga gaskiya wacce irin gaskiya gaskiya ce wadda duk wanda ya kafirce mata wannan gaskiyar to hakika ya shiga cikin kafirci matuka ya kai kololuwa a yin kafirci wal inadi da kuma kangarewa banda wannan kuma wa yaqtuluna anbiya Allah kafin mu je nan me yasa malam yake cewa babu laifin da ya kai mutum ya karaita ayoyin Allah domin Allah shine fa Allah shi ya halicce ka kuma ya fi kowa sanin komai sai ya ce maka abu kaza fari ne ai baka da ikon da zaka baka ce a Allah ni ban yadda ba abin nan ja ne duk wanda yayi wannan kaga ai ya kareta Allah to kareta Allah domin kuwa idan mutum ya kareta Allah to duk sauran abin da ya imani da shi ba fa'ida imaninsa da mala'iku ba amfani, imaninsa da Allah da yace ya yadda da Allah bai yadda ba, tun daga shi Allah ya ce eh shi kuma ya ce a'a bai yadda ba, ya ƙaryata. Imaninsa da manzanni ya ƙaryata, domin ta ina ya san Allah ta hanyar manzanni, to ya zo ya ƙaryata Allah wanda ta hanyar manzanni ya san su, ashe manzannin ma basu gaya masa gaskiya ba. Don haka ƙaryata Allah, ƙaryata duk abubuwan da ake imani da su ne da umarnin Allah. Allah sai an gane wannan. To sai ke cewa wa yaqtuluna anbiya Allah, kuma suna ƙaryata suna kashe annabawan Allah, alladhina haqquhum awjabul huquqi, wanda haƙƙin su akan mutane shine haƙƙin da yafi zama kowanne haƙƙi wajibi. Wajibi babu haƙƙi ma'ana bayan haƙƙin Allah, shi yasa gashi ne ce alal ibadi ba'da haqqillah, haƙƙin da yafi zama kowanne haƙƙi wajibi akan bayi bayan haƙƙin Allah shine haƙƙin annabawa. In dai ka sauke haƙƙin Allah akan ka, to haƙƙin da zai biyo ba shine haƙƙin annabawa, domin ta hanyar su muka san Allah, su suka zo mana da labarin sama, su suka zo mana da littafai daga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda babu tantama babu kokonto cewa littafan nan gaskiya ne su ma gaskiya ne. Idan har ka yadda da Allah, ka yadda da manzanni, to ka bewa Allah haƙƙinsa, kar ka ƙaryata shi, sannan kuma ka bewa kowanne annabi haƙƙinsa. Annabawa da suka zo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haƙƙinsu akan mu shine mu yadda da an aiko su, mun yadda da su, mun yadda da littafan da suka zo da shi. Manzanmu kuwa sallallahu alaihi wasallama haƙƙinsa akan mu ya wuce mu zauna lissafi, ko ya wuce mu zauna lissafi. Haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan kowanne musulmi babba a ciki imani da shi a matsayin manzo ne, annabi ne daga Allah, imani da cewa babu wanda ya kai shi daraja, imani da cewa babu wanda zai shiga aljanna sai ta hanyarsa, imani da cewa babu maganar da take gaskiya sai tasa, duk wanda ta saba tasa a aje ta, haƙoƙin ba za ka iya lissafa su ba. In ka karanta littafin da malamai da suka rubuta akan wannan matsala kawai za ka fa'idanta. Akwai khasa'isul mustafa sallallahu alaihi wasallama, wannan littafai da yawa ga suna a ciki, ka komo daga ka faro tun daga littafin dalailun nubuwa na Baihaqi na Abu Nu'aym al-Isfahani, ka shigo abin da ya shafi littafin Shama'il na Tirmidhi da makamantansu, da kuma babi da kowanne malamin hadisi ya ware akan siffofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, haƙoƙinsa akan mu da kuma haƙoƙi din kansa. Koyi malamin mu malam Muhammad Tamimi ya rubuta littafi Huququl Mustafa sallallahu alaihi wasallam akan al'umma, mujalladi biyu manya haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan al'umma, wanda in mutum ya je karanta shi kansa ya isa aiki karatun kansa da ji haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mu. To Allah ba mu ikon sauke waɗannan haƙoƙi, haƙƙin Allah dai shine sama sai haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace alladhina awjaba Allahu ta'atahum, su waɗannan annabawa su ne waɗanda Allah ya wajabta a yi musu da'a, wal imana bihim, da kuma yin imani da su, wa ta'zirahum, da girmama su, wa tawqirahum, da dai girmama su, wa nasrahum, da taimakonsu. Wa ha'ula'i, su ko waɗannan kafirai musamman Yahudawa, qabalu bi didd dalika, sun fuskanci wannan abun da kishiyar wannan, mana qabaluhum kai sun fuskanci annabawan da kishiyar wannan. Me kishiyar wannan? Maimakon su yi imani da su, me suka yi? Na farko sun kafirce wa ayoyin Allah da Allah ya bai waɗannan annabawa suka zo da shi, sannan ba su yi imani da su ba, ba sa girmama su sai wulakanta su. Duk duba yadda Yahudawa, in kana karanta littafansu, yadda suke wulakanta annabawa, to kai wanda ya wulakanta Allah subhanahu wa ta'ala, ya faɗa wa Allah maganganu, ya ce Allah faƙiri, ya ce Allah abin nan marowaci, ya ce Allah kaza da kaza, duk irin waɗannan abubuwan, ai ba mamaki don ya faɗa wa annabi. To wannan abin kana karanta littafin Yahudawa, ba buƙatar mu shiga cikinsu, abin zai ɗaga maka hankali sosai. Irin yadda suke cin mutuncin annabawa, shi Allah subhanahu wa ta'ala in suna magana da shi da kasan abokinsu haka suke magana da shi, zai abu sai to wannan me ya haka, ya za ka yi mana haka, haka suke magana da shi. To balantana annabawa mutane ƴan uwansu da aka tashe su ko kuma aka haife su tare da su suna ganin su. Da haka wannan maganganu dai suna nan a cikin littafin Yahudawa, sun tunkari waɗannan annabawa da kishiyar abin da aka umarce su da shi, shine girmamawa da taimakawa. Wa yaqtuluna aidan alladhina ya'muruna an-nasa bil qisti, gafin mu je nan ba laifi mu je wata magana ta malam Ishaq ibn Rahoya. Ishaq ibn Rahoya da ya rasu 238 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin manyan malamai, shine malamai suke cewa bal shi ya shigar da sunna kasar Iraki, ina nufin yada ilimin hadisi da abin da ke sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba a nufin kafin wato ya riga sahabbai, ana nufin bayan sahabbai, ilimin sunnar manzon Allah da sallallahu alaihi wasallam a bangaren Iraki da gabashin duniya, ko in ce gabashin kasashen musulunci. To wannan bawan Allah ta hannunsa aka fahimci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine Ishaq ibn Rahoya. Malam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi a cikin littafinsa Ta'zim Qadr as-Salah, littafi ne mujalladi biyu mai kyau, in kana son mabahis daqiqa akan abin da ya shafi mas'alar masailul iman din nan da muke ta magana al-asma'il wal ahkam, to ka karanta wannan littafin, yana cikin manyan littafai da aka yi dadaddu a wannan babi din. Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, Ta'zim Qadr as-Salah sunan littafin kenan. To a cikin littafin ya hakaito mana daga shi malam ibn Rahoya, yana cewa mimma ajma'u ala takfirihi, daga cikin abubuwan da malamai suka yi ijma'i akan kafirta mai aikata shi, wa hakamu alaihi, kuma suka yi masa hukunci, kama hakamu alal jahidi, kamar yadda suka yi hukunci akan duk wanda ya yi inkarin ayar Allah ko maganar Allah ko wani hukunci na Allah. In mutum ya ce bai yadda ba, Allah ya ce ai abu kaza ko kaza gaskiya ne, mutum ya ce bai yadda ba ya karyata Allah, mai hukuncinsa kafiri ne ko ba tantama. To sai ce daga cikin abubuwan da aka riskar da wannan hukunci, su ma aka ba su hukuncin wannan abun na kafirci, yace fal mu'minu alladhi amana billahi ta'ala wa ma jaa min indihi thumma qatala nabiyya. Ku duba fa sai ma da aka gama shimfiɗa cewa ya yi imani da Allah, mumini ne, mumini ne, ya yi imani da Allah ta'ala, ya yi imani da abin da ya zo daga Allah, thumma qatala nabiyyan, amma ya kashe annabi. Ko mumini ne, kuna ji, in dai mutum ya kashe annabi to ya zama kafiri. Aw a'ana ala qatlihi, ko ya taimaka aka kashe annabi, ko ta hanyar bada labari ga inda za a je a same shi, ko ta hanyar kama hannu a tattare a kama shi mai kisan ya kashe, ko ta hanyar dai wani abu ya bada taimako aka kashe annabi tare da shi, to shi ma ya kafirta. Wa in kana muqirran, ko da shi ba mai inkari bane, ko da bai karyata ayar Allah ba, kuma wannan wani aidan makari ne akan cewa mumini, tunda mumini ne wanda ya yarda da Allah sannan ya kashe annabi ko ya taimaka akan kashe annabi, to ya kafirta. Wa yaqulu, ko ya ce qatlul anbiya'i muharram, kashe annabawa haramun, bai ce ma kafirci ba, kun ya rage abun hukunci, mun fahimci nan, sai ce fa huwa kafirun, wannan kafiri ne, ba a wasa da wannan harka. Yace wa kadhalika man shatama nabiyyan, haka wanda ya zagi annabi, wannan fa duk inji Ibrahim ibn Ishaq ibn Rahoya, Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahoya, Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahoya ko ibn Rahawaihi, duk daidai ne a faɗa, ba matsala bane. Yake cewa har yanzu wa kadhalika man shatama nabiyyan, haka wanda ya zagi annabi. Me ake nufi da zagi? Mu abun Bahaushe in an ce zagi shine a kama sunan uwa da uba, ko galibi shine ake cewa zagi. Abun Larabe ba haka, zagi shine duk abin da zai dangana na ƙasa ga mutum da tauye masa mutunci, zagi ne, a rage masa haƙƙinsa, musamman kuma mutum mai daraja wanda ba a halicci mai daraja irinsa ba, irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to duk wanda ya tauye masa darajarsa ya kafirta, ya zage shi da wani abu. Zagi da na iyayen, da na da zagin da ya shafi mutunci, ko ya siffanta shi da wata siffa mummuna, siffa fa idan ya siffanta shi da siffar da ba ita ce tasa ba, da nuna kaskanci, shi ma kafirci ne. To ballantana wanda zai ce zai taka masa wuya, wannan yafi karfin zagi, ko ba haka bane? to malamai sun yi ijma'i babu sabani akan kafircin mai wannan kauli bal kokoncin kafircin mai wannan shi kansa kafirci ne wanda zai ce to yanzu wannan a ce masa kafiri to shi ma ya kare inji malamai haƙi manzo Allah sun ba nawa sabani ya jama'a taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene ne taba Allah ne domin bamu san Allah ba sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo mana Qur'ani ya kawo mana labarin nan in bamu gaskata shi ba to mun kareta duk abinda Allah madauki ya faɗi ba wanda zai ce maka yana girmama Allah idan bai so manzon Allah bai girmama bai so kuma biyayya ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah kyauta to bai ƙara zancen ba sai ce au radda alaihi qawluhu ko a ce ya mayar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganarsa ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raddi a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya ce kada Allah ku rubu da mu da wannan zancen to shi ma wannan injimalan Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahuwa ya ce shi ma kafirci ya aikata kafirci na wanda za a ce masa abu kaza ga yadda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sai ci dala kar ku cika mu da surutu wannan duk ba gaskiya bane wani zai ce la Allah yana raddin maganar ka ne bai yadda da cewa annabin ya faɗi wannan ba amma duk da haka akwai hatsari ka faɗi magana ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani ya ce maka kai ne baka faɗa daidai ba ko makamancin wannan ya kamata yayi bincike kafin ya faɗi abin da zai faɗa magana da jahilci akwai hatsari Allah madauki kiyaye sai ce awradda alaihi qawluhu min ghairi taqiyatin wala khawfin ba tare da taqiya ba tare da tsoro ba ma'ana ya zama har zuciyarsa haka abin yake shine manin ba tare da taqiya ba in an koyi taqiya ma'ana wasu sun tsaye da shi za su kashe shi su ce ya zagi annabi ya zage shi to wannan bai kafirta ba mun fahimci wannan wannan mun san hukuncin sa dama duk wanda za a nuna masa ko bindiga ko wuka ko wani abu a ce idan baka zagi Allah ba ko baka zagi annabi ba za a kashe ka to yana da zaɓin abubuwa biyu ko dai ya ce ku yi abin da kuka ga dama a kashe shi akan haka ina da ladansa kuma a gun Allah ba za a yi masa hukuncin cewa ya kashe kansa ba shi ya zaɓi ba zai zagi Allah ba saboda ƙarfin imaninsa to idan kuma ya ce bari ya yi zagin ko ga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal iyad billah saboda a bar shi da rai to duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe masa ba a dora masa laifi ba man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadra ngai asalin wannan musan kisar ammar bin yasir ne ko Allah subhanahu wa ta'ala saukar lokacin da aka umarce shi ya faɗi wannan magana ya zo gun manzo Allah yake faɗi cewa shi ai ba komai Allah madauki saukar da wannan aya wanda duk ya kafirce wa Allah bayan imaninsa sai aka yi istithna'i illa man ukriha sai wanda aka tilasta masa wa qalbuhu mutma'innun bil iman alhali zuciyarsa an tsata take da imani to sai aka ce amma wanda hukunci zai haukansa shine man shara'a bil kufri sadran wanda zuciyarsa a bude take da kafirci ma'ana ya karbi kafirci ya bude zuciyarsa kafirci ya shigo ya zauna ahlan wa sahlan shi ake nufi to wannan sai aka fadi ukubar fa alaihi aka fadi cewa sakamakon sa shine kaza da kaza da kaza mun ji wannan hukunci dan haka idan mutum tsare shi akai akan tilas aka ce ya faɗa ko ya zagi annabi ko ya zagi Allah wannan ba shi da laifi a zuciya a tsakaninsa da Allah in har zuciyarsa akwai imani waye zai gane wannan hukuncin Allah shi yasa a gun malamai idan mutum ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in a gun musulmi ya faɗa kuma ba taqiyya ba ce ba komai ba wasu ne suka tilasta masa dole ya hakan ba hukuncinsa me ya kafirta to ko a zuciyarsa ba wannan ba ce kawai bakinsa ne ya furta zuciyar ba akwai imani to wannan sai dai kuma Allah da ya san ba hakan ba ne ya fi masa amma a duniya sai an masa hukuncin da ake wa wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ai masa hukuncin na farko kafiri ne shi ya yi ridda na biyu kuma a kashe shi wannan shine hukuncin shari'a Allah madauki ya kyauta mana to wannan shine abinda malami ya ambata daka ashe yana da kyau a kiyaye magana ta cin mutunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sakamakon sa dai shine fita daga addinin da yazo da shi wani malami ya magana mai kyau duk da yana cikin masu suma irin wannan tarkace tarkacen yana cewa wai shi musuluncin nan ya jama'a idan mutum baya son yi shi ya fito man ya ce shi ba musulmi bane shi yaje addinin da yake so wane yake so ya bauta yaje ya zama bawan sa su je su karata ran da aka je gaban Allah kuma sa san yadda za a kare amma ka zo ka ce dole wannan aqida ta ka sai ta zama musulunci kuma a cikin ta aka zagi annabi gaskiya ba a kyauta ba ya kamata mutum ya hakuri ka bar musuluncin ba a zamanin yanzu gashi nan ba yancin dan adam ake bautawa ba zamani ne na yancin dan adam yafi kowa mutum yafi kowa girma yanzu a zamanin ku duba irin wannan mummunan halin da muka shiga a makon da ya gabata kasashe da yawa suka sa hannu a dokar halatta namiji ya auri namiji mace ta auri mace a wannan duniyar da Allah ke zubo mana ruwa mu samu mai noma mu ci arzikin sa mu sha ruwan sa mu ci abin da muke so na abin da shine yayi mana ba wanne yayi mana ba amma wannan abun za a zo ai legalizing din sa a bashi izini kuma waɗannan mutanen su ne masu wannan dokar suna nan za su zo su matsawa duniya sai an yi wannan za su matsawa kowa sai yayi in ba haka ba su yi masa irin abin da suka saba yi na takunkumi da azabtarwa saboda su a aqida su dole ne su yaki addinai addinai gaba ɗaya karka sai musulunci kawai su sun zo ne don su yaki duk wani addini da ya zo daga sama domin wannan abin da ake ce ma yancin dan adam a bai wa dan adam yancin sa yi abin da ya ga dama in Allah ya ce dama za a bi in dan adam ya ce hagu za a bi a zamanin yanzu dan adam shi za a girmama shi za a bi saboda Allah ba ganin sa ake yi ba azabar sa ba yanzu za ta zo ba shi ko dan adam zai kuka ya ce ina son kaza in ya ce a bashi dama dokar kasa ta bashi dama ya yawo tsirara sai a rubuta a ce dan adam ya yawo ka tsirara shikenan kuma duk wanda ya taba shi shine ya laifi ko ba haka ake ba wannan shine bautar dan adam bautar dan adam ce ake yin su Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu Allah ya hana duk wani musulmi yadda da irin wannan abu wanda kuma zai yadda da wannan Allah ya hada shi da azaba da ukubar da ita ce maganin sa tun a duniya lahira kuma da mamun san sakamakon sa wanda ya halatta abinda Allah ya haramta mimma ulima min addini bi darurati tahrimuhu abinda an san haramcin sa kowa daruratan indai ka san meye musulunci ka san cewa ayi liwatsi haramun ne laifin da jaki baya yi ko biri baya yi kaza ba ta yi akuya ba ta yi rago baya yi da rago wannan dabba in ka ce masa dabbanci ma ka ba shi girma domin dabbobi ba sa yin wannan abu masu yinsa in aka bar su ma su kadai ko ba a ce an halatta musu su je su yi aure ba sun san laifi suke yi laifi kuma mummuna da Allah zai azabtar da mutum ko ba a kama shi ba Allah zai kama shi a bashi da Allah to amma har yanzu wai a zo a ce wai an fito har jiya nake ganin wani a Facebook ya sako hoton wani wai limami na farko daga cikin limamai masu wannan aikin banza ku ji gulakanta musulunci wai limami ne a cikin gay imam mana kungiyar maza masu neman maza da musulmin su to a cikin su hadda imam hadda gemin sa wannan izgilancin da ake wa addini abin yayi yawa kuma su zo su ce suna so a zauna lafiya a duniya wannan abin fa tsokanar ta yi yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu Allah ya tsare Allah dai shi zai magani komai yawa duk mutumin da ya dauki wannan irin mataki da haka zai rayu kuma wai tsoro ake har a faɗi wannan abin cewa ba daidai bane wani tsoro yake ba zai faɗa ba bautar dan adam ka kasa cewa a daina shirka a bautawa Allah amma kana kira a zo a bautawa dan adam wannan human right din shine ma'anarsa fa bautar dan adam wani kila ce an zafafa ba haka bane ka je ka fassara ka karanta duk ka'idojin da ake tafiya da su akan waɗannan abubuwa me bauta me ake nufi dama da bauta ne me ma'anar islam da muka karanta jiya ba shine istislami ba ka sallama ka miƙa wuya sai abinda wanda ka miƙa masa wuyan ya ga dama za ka yi to wannan gashi dan adam shi yanzu shine dan gata in ya ce doka kaza baya son ta shikenan sai a zo a cire Allah ku da ba a ganin sa ba a yadda ma da shi ba yanzu saboda wannan ku duba har wasu ana zancen fada-fadan kiristoci ko sun zo suna nan suna ta kona kansu su kuma a wani maganin rashin hankali da rashin hankali wai kiristoci malaman su saboda su nuna adawarsu ga wannan dokar halatta wannan auren jinsi din daya wai suna kona kansu su kuma ban sani ba amma wannan ko gaskiya ne ko ba gaskiya bane ban da tabbacin abin ya tabbata amma dai ku bincika ku gani rudanin da muke ciki a duniya ya jama'a yayi yawa ya kamata a ji tsoron Allah ya wajaba a ji tsoron Allah a nisanci wannan abu fushin Allah ba shi da dadi giyar mulki da ganin cewa kana da dama ka ce ayi kaza zaka ture yan sanda su kashe zaka ce kaza da kaza wannan ba ita bace komai lokaci zai zo da jiya baka nan yau ka zo wataran kuma zaka tafi haka mata ji tsoron Allah Allah ya kyauta yawa mun gama da wannan bangaren ko mu je Allah subhanahu wa ta'ala bayan wannan muna karanta maganar Malam Sa'adi sai ki ce wa yaqtuluna aidan alladhina ya'muruna an-nasa bil qist to mu koma ɗaya gefen kuma sannan waɗannan mutane bayan kashe annabawa da suka zo musu da ayoyin Allah suna kuma kashe alladhina ya'muruna an-nasa bil qist suna kashe waɗanda suke umarnin mutane da yin adalci yin adalci menene adalci a sanya kowanne abu a mahallinsa hukuncin Allah shine adalci babu abin da ke shi adalci kuma idan an yi ba daidai ba a ce ayi daidai to mutane da yawa ba sa son me ce musu su yi daidai shi yasa galibi yanzu ku ga ko daga mun fara daga mataki na ƙasa tsakaninka da abokinka kana yin kuskure daga ya ce malam ka ji tsoron Allah man ka dina kana ce dole an ga ma ba na tsoron Allah ne sai rai ya bace mutum baya son kullun a ce masa shi bai daidai ba shi yasa dama ake karantar da mai wa'azin shi din ya bi hanyar da maganarsa za ta karbu ba tare da ta da hankalin ba mun fahimci wannan yana da amfani ta bangaren cewa babban abin da yake so kuma burin da yake so ya cimma shine me mai bacin nan ya gyaru bataccen mutumin nan ya koma hanya ya gyaru kako idan zaka bi hanya ta lalama da sauki a samu gyara ai ita tafi da a ce ka bi hanyar zafi ai fada kuma ba a gyaru ba mun fahimci zancen yawwa to amma duk da haka sawa'un an yi da sanyi sawa'un an yi da zafi dan adam ɗabi'arsa shine baya son mai wa'azi sai idan mai wa'azin ya faɗi abin da yake so shi ma mu kwatanta da kanmu mu gani duk lokacin da mutum zai zo wa'azi yanzu a ce a tara ana mutane nasiha yanzu akan wani laifi da mu muke yi zaka ji an yi tsit amma daga ka shiga bayanin laifin a wanda wasu ke zaka ji Allahu akbar an ji daɗi cewa ka faɗi gaskiya amma da kanmu kai masu sauraron ka gaya musu laifinsu sai a tagumi a shiru kila ma wani ya ce malam na san da ni yake duk ana irin wannan abu yawwa to dan adam haka ɗabi'arsa take yana son a bar shi ya ci kamar da bahaushe yake cewa dai wannan zancen ba mai kyau bane wai ya ci karensa ba babbaka to kare ne ba a cin sa haramun ne yawwa sai ce wa yaqtuluna aidan alladhina ya'muruna an-nasa bil qist alladhi huwa al-adl abinda ake fi da al-qist shine al-adl adalci wa huwa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar alladhi haqiqatuhu ihsanu ila al-ma'muri wa nusbu lahu ina ma sai mutumin ya san haka ma'ana yake cewa domin shi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar me ma'anarsa ne ihsani ne in ka ce mutum ya aikata aikin alheri me sakamakon sa shiga aljanna to mutum yace wani da Allah ka rika yin gaskiya ka rika nafilfili ka bada zakat dukiyarka ka rika yin adalci kai shugaba ne mai adalci ka rika yin adalci misali to yanzu me laifi haka ai kaga kwadayi ne na mutumin nan ya gyaru ya kintsu ya shiga aljanna shi man yake cewa haqiqa alladhi haqiqatuhu shi amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar nan haqiqanin sa ihsanun kyautatawa ne ila al ma'muri zuwa ga shi wanda aka ba umarni wa nushun lahu kuma nasiha ce gare shi ba kiyayya ba ce duk mutumin da zaka samu yayi ma wa'azi alheri yazo maka da shi yanzu akwai kasashen da su ne ma ma suke ina za su samu mai wa'azin saboda ba su da malamai hankoro suke dan Allah a turo musu mutum ɗaya da zai shiga lungu in na ce kasashe kar ku tsammanin wata kasa ta duniya ba Najeriya ba a cikin Najeriya tamu akwai inda ake buƙatar mai wa'azi mai nasiha ka je dan Allah ka zauna ka gaya musu cewa mahalicci da ya halice mu Allah sunansa kuma shi kadai ya cancanta a bauta masa abubuwa da ake bautawa a jikin bishiya a jikin kaza da kaza duk ku daina ku bautawa Allah shi kadai in kun tashi roko ku ce ya Allah ba ya wani ba wannan abun a ko ina ana bukatar sa a cikin kasar nan tamu don haka aikin malamai nan a ko ina mun fahimci wannan abu to ballantana inda madama gaba ɗaya malaman ba su da shi to babu rahama irin rahamar a ce ga malamai suna sawa mutane akan hanya duk al'ummar da ba ta da malaman da za su gaya mata gaskiya wallahi ba abin a burge ta bane ba abin kai a yi mata murna bane abin a je a yi mata jaje ne galibi shi dan adam musamman da mai mulki da marar mulkin da sauransu da dan kasuwa wanda ba su a yi wa'azin kasuwanci duk ba sa so saboda abin yana taba rayuwarsu sai naga an kace kai adalci ko kuma ka daina yin algushi a kasuwanci ko ka rika yin gaskiya ko makamancin wannan sai ji dan me wai an takura masa abinda zaka duba shine shin abinda malamin nan ya faɗa gaskiya ne ko ƙarya in zaka tuhume shi da wani abu ila shine kace yayi zafi to a ce da Allah malam sassauta ka bi a hankali amma hukuncin cewa abu kaza haramun ne ba malamin da zai iya canzawa mun fahimci wannan abu to wani baya so ya ji wannan ya kamata a yi hakuri to abu kuma har ya kai ga a ce za a kashe mai faɗin wannan abu to abun kuma ya yi girma an haɗa shi da hukuncin wanda ya kashe annabi mun gane wannan ba a nufin cewa shi ma wanda ya kashe malami ya yi kafirci ba haka ake nufi ba mun gane amma kashe annabi kafirci ne amma kashe malami ba kafirci ba ne amma babban laifi ne amma girmansa mun fahimce shi saboda wannan dalilin dalalatul muqarana din da aka hada shi da hukuncin wanda ya kashe annabi mun gane a wannan to sai yake cewa alladhi huwa al-adlu wa huwa al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar alladhi haqiqatuhu ihsanun ila al-ma'muri wa nasru lahu mun yi wannan ko faqabaluhum sharra muqabalati sai su waɗannan masu kisan annabawa da masu kisan masu wa'azi sai suka fuskance su da mafi sharrin fuskanta ma'ana suka fuskance su da sharri sharrin kuma mafi girma fastahaqqu bihadhihi aljinayati almunkarati ashadd aluqubati da wannan aljinayat nan ce jinaya ana nufin shi ma crime ake nufi laifi almunkarati abin ki sai suka cancanci da wannan laifi mammuna abin ki da suka yi suka cancanci ashadd aluqubati mafi tsananin uquba mecece uquba da tafi kowace tsanani wa huwa al'azabul mu'lim ita ce azaba mai radadi sosai domin ku hakika wannan laifukan guda uku laifuka uku aka bada aiko da wani da wani kafir cewa ayoyin Allah daya kenan kisan annabawa da kuma kisan masu umarni ay adalci to babu abin da ke sa a samu fasadi addini ya lalace al'umma ta lalace rayuwa ta lalace irin lalata waɗannan abubuwa guda uku a wulakanta qur'ani ake aiki da shi a kafirce masa misali Allah ya ce kaza a ce ba a yadda ba an kafirce a mai da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hakikar ba ita ma ake aiki da ita shi sana kawo mana wannan magana ta Ishaq ibn Rahoya sannan kuma masu wa'azi masu cewa ai adalci babu wanda ake kyama sai su idan Allah mai laifi ne idan mutum ya kashe mai wa'azi la hawla wala quwwata illa mutum yana wa'azi cewa Allah ya ce kaza abu kaza mai kyau ne a riƙa yi abu kaza an ba shi da kyau a daina sai ka zo ka kashe shi to me kai daɗin da mutum zai ji shine wannan nan daidai ya dame mu da surutu yau mun kai shi ƙarshe ko kuma insha Allah ko ta uku ba za a yi ba wani irinsa zai fito domin dama ba wai daga ƙasa ake fitowa ballantana a ce ko kuma daga sai an yi sabon jariri sannan a sake sabuwar rayuwa ya sake sabon karatu ya sake ɗaukar wata tarbiyya sannan sai ka ce ai za mu daɗe mun huta ba shi ba haka ba ne wani ma kisan nasa ne zai sa a fi damuwa da shi a fi sonsa a fi son abin da yake faɗa da haka sai ka ga cewa wanda ya ƙoƙarin kashe shi bai ci ribar abin da dalilin da ya sa ya kashe shi ko ka kashe malami kasar ɗin wannan malamin an zo an san shi a inda dama da ba a san shi ba ka ci nasara ko ka faɗi ka faɗi ka ga dama ba kai ba don haka babu riba a wannan kuma sannan akwai azaba mai raɗaɗi da za ta haɗu da mutum shi da ubangijinsa Allah ne ya san shi kuma ya koma zai haɗu da shi haka lamarin yake har zuwa tashin alkiyama duk inda mutum mai adalci zai ce ko mai wa'azi mai ilmantarwa yace abu kaza shine daidai haka kawai ko wani wanda ya saba masa a aqida ko kuma dai wani mai wata manufa yace dan mai wai za a bar wannan yace cewa kaza aje a kare shi wannan na farko ma kafin mu je kan sakamakonsa da sauransu a duniya alama sai tana ƙasa ko gajiyawa ce kasawa ce irin yadda yanzu in muka lura da duniya gaba daya kasashen da ba na musulmi ba an tashi gaba daya kaco kam a yaki addinin musulunci an dauki karan tsana an dora addinin musulunci da yahudu da nasara da ɗan budda da ɗan hindu addinin india da ɗan addinin gargajiya a ko'ina kai duk dai wanda yake so a bar shi abin da ya ga dama ba abin da ya tsana irin musulunci saboda me na farko babu addinin da yake kan turbar da zai hada mutum spiritually yayi maka amfani a zuciya saka zama mutumin kirki yanzu in ba musulunci ba dama san hakan ne amma ka duba sauran addinan addinin kirista yanzu me ne waƙe ne da meye da me ba abin da ake wani tsoron Allah wani abu haka nan kuma tafiye-tafiye a cikin musulunci duk tafiyar da ba ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma haka za ka ganta ba sai da ruhi abinda zai hada ka da wani dan adam ka je garin girma ma shi ka je kana bauta masa ai ba hanyar Allah bace ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to gajiyawa da duniya ta yi duniya ina cewa ni ina fadan ta gaza duk wanda ke bin addinin da ba na musulunci ba sun gaza su kura addinin musulunci su kada shi a ilmance intellectually an kasa kada addinin musulunci ko shi yasa sai aka dauki wannan hanyar wanda zai ce kaza to ai kaza a dakatar da yaya su daina karatun addini a dakatar da kaza a fito da fitinu iri-iri da za su fitini mutane ai amfani kuma da kwakwalen waɗanda ba su da hankali a cikin mutane su ma su ta ayyukan da marasa kyau ne a dangana wa musulmi duk waɗannan abubuwa a rikici ake kuma duka manufar da ɗaya ce a yaƙi addinin musulunci nan a sa kyamarsa a zukatan mutane to kuma wallahi ba mu da magani irin mu yi haƙuri mu ƙanƙame wa addinin nan cikin ilimi cikin nasiha cikin basira cikin kuma yin abin da ya kamata yadda shari'a ta zo mana da shi babu muzayada kar mu ɗauki halin waɗanda suka wuce iyaka suke abin da ba daidai ba kar kuma mu ce mun tsorata mun daina wannan addinin saboda wai a zamanin yanzu duniya ba ta son sa za ka yi hasara ban Allah Allah maɗaukaki dama ya gaya mana ko in ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana alamar tashin kiyama ko a ƙarshen zamani wanda duk ya riko da addininsa zai zama kamar ya riko da kalwashin wuta wannan abin ƙarya ce ko gaskiya yanzu me muke ciki haka ne kuma yi haƙuri a yi addinin Allah duk wanda baya so ba dai dan adam bane dan adam ne kuma dan adam ba dan adam ne ilimi da kake dan adam yana nan zai sha abinci zai sha abin da zai sha kuma zai rashin lafiya wata rana zai faɗi zai mutu wata ran baya ne daga komai ƙarfinsa in mai mulki ne komai ƙarfin kuɗinsa in mai kuɗi ne komai yaɗuwar aƙidarsa in mai yaɗa wata aƙida ce za ta zo ta ƙure masa in dai ba akan gaskiya yake ba insha Allahu ta'ala lamarinsa ba inda zai je daga masu wa'azi ku bi da hikima ita ce ilimi kar a ci mutuncin mutane kar a zagi mutane wanda ka saba da su ja hankalinsu ta hanya mai kyau amma tsoro dai a ce ba za a faɗi gaskiya ba wannan ba aikin ku bane in an yi haƙuri Allah subhanahu wataala addinin nan nasa ne shi zai sa ya ci gaba mu mai muke nema kawai a ciki lada a gun Allah to kar ka ɓata neman ladanka da koriya ko kiran mutane su girmama ka don wannan abin shi ma wata fitina ce daban garin wa'azi mutum ya ja shi kawai so sai ya tabbatar da kansa shine kaza shine malam wane babu malami irinsa duk gari ba wanda ya kai shi dan me za a yi ka ja da shi ka rubu da wannan ba aikin ka bane ka nemi lada ka samu mutum ɗaya ka koya masa aqida mai kyau ka koya masa alwala da tsarki ya zama mutumin kirki ladan da zaka samu sai ya zama sababinka na shiga aljanna in mutane sun saba maka ba da zaginsu da cin mutuncinsu zaka ci nasara ba a'a da ilmantarwa da bayanin nan dai an iya shi ka bayyana wa mutane ga abin da Allah ya ce ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya karba shi da ubangiji zai samu lada wanda bai karba ba shi ma shi da ubangiji ya san yadda zai dashi yanzu akwai wahala a fahimtar wannan to Allah ya kara mana fahimta kuma Allah ya kara mana haƙuri Allah ya kara mana kuma jajircewa akan yin abin da yake shine daidai da fadin abin da yake shine daidai to sai yake cewa faqabaluhum sharra muqabalatin fastahaqu bihadhihi aljinayati almunkarati ashadd aluqubat wa huwa aladhabu almu'lim albaligh fi ashiddati ita ce azaba mai radadi wadda ta kai matuka wajen tsananinta ila ghayatin la yumkinu wasfuha wadda za ta kai wata matukar da ba za a iya siffanta ta ba duk yadda zaka siffanta azabar Allah fa ba za ka iya ba domin wanda ya dandana ji shi zai iya ba da labari Allah mutuki shi ya san yadda azabar sa take amma ya fada mana shi shadidul iqabi i'lamu anna Allah ghafuru anna Allah shadidul iqabi wa'lamu anna Allah wa anna Allah kai ghafurur rahim ku sani cewa Allah shadidul iqabi ne kuma shi ghafurur rahim ya hada wadannan abubuwan guda biyu rahamar sa mai yawa ce tarin jayi fushin sa sannan kuma azabar ba ta wasa bace dan haka duk wanda yake ga zai ji hada Allah zai karo da Allah ya karyata ayoyin Allah dokar Allah baya so yana kyamar addinin musulunci a zuciyarsa yana munafintar musulmi yana nuna da shi yana ba komai yana tare da su a zuciyarsa baya so so yake a addinin musulunci nan ya damu mutane to zai hadu da Allah azabar Allah kuma mai tsanani shi Allah subhanahu wataala ya tsare mu sai shi wala yuqaddaru qadruha hakanan babu wanda zai iya kimanta irin girman da alkadarin azabar Allah almu'limi wanda take mai tsanani lil abdani mai radadi ga jiki wal qulubi da zukata wal arwahi da rayuka bangarorin nan uku duk sai sun ji radadi da ran mutum da zuciyarsa da take jikin da kuma ainihin jikin baki daya azabar Allah radadinta sai ya kai ko ina in ya zama azabar da za a ce Allah madaukaki ya faɗa zai in idan fata ta maile ta toye ta kone ta dafu ta yi rubut za a sake maile ta kuma a sake sa wata a ci gaba ina ga zancan kuma sauran abubuwan da suke can cikin ma kasan fatar saka duk sai an zo gare su a ji tsoron wannan azaba a tuna kuma haduwa da Allah tilas ne a komo kan hanyarsa a tuba daga abin da ake marar kyau Allah santa Allah ya karbi tuban mu baki daya yace wa baqalat a'maluhum ayyukansu kuma za su bace ko sun bace bima kasabat aidihim saboda abinda hannayensu suka tsoro wuta suka aikata wa malakum ahadun yansuruhum ba su da wani mutum daya da zai taimake su koda wanda suka bautawa a duniya koda mai manufar da suka taimakawa manufar sa a duniya to ba zai taimake su ba a lahira min azabillahi daga azabar Allah wala yadfa'u anhum min niqmatihi mithqala dharratin shi wannan din da suke tsammanin akwai to babu yazo a ce zai kade musu zai tunkude musu azabar Allah da ramukan sa in Allah ya kama mutum yana rama abin da ya masa yana azabtar da shi to mutumin nan babu shi wanda zai zo ya tunkude maka gurgudan mithqala dharratin na azabar Allah in Allah na azabtar da mutum akwai wanda zai iya zuwa ya kwace shi ya ce ya Allah wannan nawa ne a kyale shi Allah baya wannan Allah ba ruwansa da kowa sai ce bal qad aisu ina sun fidda rai min kulli khairin daga kowane alheri wa hasala lahum kullu sharrin wa dhair kuma duk wani alheri da cuta da shar duk wani sharri kai da cuta ya samu gare su shine dhair abin da zai cutar da kai wa hadhihi alhalatu sifatul yahudi wa nahwihim wannan hali sifofin nan da muka ji innal ladina yakfuruna billahi yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna annabiyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi masu wannan sifar su waye yahudawa ne da makamancin su shi yasa naga man dazu asalin halin yahudawa ne duk wanda yayi koyi da su ma koyi yayi amma daga gunsu aka fara a kashe annabi a kashe mai wa'azi a ce ayar Allah ba haka take ba ma'ana kareta ayar Allah Allah tsare mu sai shi wa hadhihi alhala sifatu alyahudi wa nahwihim qabbahum Allah Allah ya muna nasu ma ajra'ahum kai waɗannan mutane me ya kai ma'ana ai babu wanda ya kai su tsaurin zuciya da tsaurin kai da rashin risinawa Allah shine abin nan jur'a jara'a ala Allah rashin ganin girman Allah wa ala anbiya'ihi da kuma jur'ar su da rashin girmamawa ga annabawa wa ibadihi salihin da kuma bayin Allah salihai sune masu wa'azi da makamantan su babu wanda ya kai yahudawa da masu koyi da su wajen wato tsaurin ido da tsaurin zuciya da rashin girmamawa ga Allah da annabawan Allah da kuma malamai masu taimakon addinin Allah wannan shi da abinda malami kawo mana muna da mintuna biyar ko ba lafi karanta wannan ayoyi na gaba mu fara su saboda lokaci muje abinda zamu iya samu kafin lokacin ya kure alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab na
alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillah yud'auna ila kitabillah liyahkum bainahum ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون
طيب الله سبحانه وتعالى ينشوى ألم ترى شمبك جاء إلى الذين أوتوا نصيبا ودنند أكبيوا ونينك من الكتاب للتافيب يدعون أنا كلنسو ila kitabillahi zuwa ga littafin Allah li yahkuma bainahum dal littafin Allah din yi hukunci a tsakanin su ku je ai muku hukunci irin yadda Allah yake so thumma yatawalla fariqun minhum sannan sai a samu wasu daga cikin su wata kungiya a cikin su sai su juya baya wa hum mu'riduna suna masu bijirewa su ce ina ba sa son wannan hukunci na Allah kunga wannan adafi ne akan maganar da ake innal ladina yakfuruna bi ayati llahi ko daga cikin alamar wannan shine wannan dantan i'tiradi ko i'radi akan hukuncin Allah da kinsa da kyamar sa a zuci wannan duk kafirci ne yace zalika wannan abin da suka yi ko suka aikata bi annahum qalu abin da ya rude su shine domin sun ce lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudatin ai mu da ma wuta ba za ta shafi jikin mu ba sai ƴan wasu kwanaki kididdigaggu wannan kaulin yahuda ne zan zo mu ji inda ba zan bata mana lokaci ba ƴan wasu maganganu nasu da suka fadi akan irin wannan maganar daga cikin asalin maganar su Allah kyauta suna cewa wai su dama ai addini nasu ne addini su yahudawa suna daukar kamar ƴaƴan Allah suke dukan su don haka amma duk da cewa suna bada fassara ba suna nufin yaya irin yadda kiristoci suka dauka annabi Isa alayhi salatu wassalam ba suna cewa su kaman family ne na Allah su yahudawa da haka komai sai yadda suke so zai suna da kaulin su cewa wai asali Allah ya riga ya lissafa ko wani bai yahude zai shiga wuta to ba zai wuce wata 12 ba shekara ɗaya kenan ko ya shiga wuta iya kwanakin da zai kenan shikenan zai zo sai a tsatsame su kawai sai su kama hanya sai su tafi gidansu aljanna can din laifi ne dan zo miji akwai wata magana suke faɗi a Talmud wa idan duk bai yahude ko ya aikata abin da ya sa ya shiga wuta to bayan watanni waɗannan da suka ambata wai annabi Ibrahim zai zo miji fa saka da wanda za su dauko sai wanda ba ruwansa da su wai annabi Ibrahim zai zo ya leka wutar jahannama sai ta tsatsamewa yahudawa kai fito haka zai ciccire su ya dauke nasa iya bayan wannan watannin sun cika shikenan sauran waɗanda za a kona a ciki sune waɗanda ba yahudawa ba wannan aqida tana nan a cikin littafin su at-talmud sun ambace shi wannan abin da suka kirkiro daga al-ma'ana suka kirkiro daga gare su suka yi wa Allah ƙarya suka ce Allah ne ya faɗa na cewa ba za a yi musu azaba ba sai iya wannan kwanakin shi ya ruɗe su har suka faɗi wancan hukuncin an ce ku zo ga littafin Allah ya muku hukunci su ce ba sa so kun gano wannan nan shine abin da ake nufi da wannan zalika din insha Allah gobe din mun go karanta tafsirin maji zan mu tsaya nan iya abin da ya shafi ya nassin ayar zamu ji yace zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru sakamakon wannan ko sababin wannan shine saboda sun ce ai mu wuta ba za ta shafi jikin mu ba illa ayyaman sai wasu kwanaki ma'dudatin kididdigaggu sanannu wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun wannan abin da suka kirkiro suka dangana wa Allah na ƙarya shine ma yaftarun gharrahum fi dinihim shine ya rude su a cikin addininsu kun gane da zancen shi yawa ma'ana abin da ya rude su a addini suka dauka ba mai addini sai su babu wanda za a ce ta sai su babu mutumin kirki da Allah yake so sai su su yahudu shine wannan abin da suka kirkiro sun ce ai su dama babu wuta ba za ta taba su ba sai Allah ya ce fa kaifa idza jama'nahum to yaya za su yi idan muka tattara su muka hada su muka tashe su liyaumin la raiba fihi muka tara su ga wani wuni wanda la raiba fihi babu tantama babu kokonto akan a cikin wannan wuni wunin wanne wunin tashin alkiyama in muka tara su ran tashin alkiyama wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat kuma abewa kowanne mai aiki sakamakon aikin sa wa hum la yuzlamuna ala hali ba za a zalunce su ba to ran nan ma ga me za su ci kamar abin da ake faɗa kenan kun fahimci wannan abu ma'ana ka saurara ka kalla me zai faru ran da za a tara su da su da sauran jama'ar da suka ce su waɗancan su suka cancanci wuta su yahuda ba su cancanta ba za a haɗa su baki ɗaya kowa kuma abin da za a yi masa hukunci a kansa shi ne me ba alaƙarsa da annabi Ibrahim ba ba cewar shi yana da jini na yahudanci ba don su abin da suke ɗauka kenan domin addinin yahudanci ba addini ne na aqidar da zaka zama mai yahude in ka imani da aqidar ba addini ne in an haife ka ciki in uwa ta haife ka ba yahude to kai ba yahude ba ruwan su da uba wai saboda uwa ita ce ba a ƙarya a kanta uba ko za a iya yin shege wannan dai duk mun taba zancen ba sau ɗaya ba to shine Allah madauki cewa idan aka zo ran tashin alkiyama aka hada su a wannan wuni da sifar wannan wunin ita ce ba ruwan Allah da kowa ba shi da ɗaya a cikin mutane ba shi da uba ba shi da wa ba shi da ƙani duk wanda ya haɗu a gabansa menene bawa ne don haka menene za a yi hukunci a kan mutane da shi shine aikin da suka aikata ko wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat kowane rai a bata abin da ta aikata kuma ba tare da an zalunce su ba in Allah madauki ya kai mu gobe za mu karanta ma'anonin da malam As-Sa'idi ya kawo daga littafinsa akan waɗannan ayoyi insha Allah ta'ala Allah muke roƙo ya ƙara mana fahimtar alƙur'ani ya ƙara mana fahimtar addinin musulunci musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka gina shi akan ƙur'ani da sunna da fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kashe mu akan sa Allah subhanahu ta'ala kuma ya ba mu ladan abin da muke aikata abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk